This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
An kashe akalla mutane 13 a wasu hare-hare uku da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar, a cewar jami'an kiwon lafiyar Falastino. Jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jiragen saman Rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a Ukraine, inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari a kan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin ƙasar China ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 12 tare da ɓacewar wasu fiye da 30, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Asabar.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai hari akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar, inda suka kashe mutane.
Kashe ruwansu da halbi na da shi sun kashe sabbin bugogi na sun kashe gu ba wani ra'aji a halbi ɗaya suke kawai. Sun biyar sun karasa rasa mutum guda a haddara rushe a galibi. So yanzu yanzu suke mutane kan so a cikin tsoro kwarai.
A Najeriya kuma za ku ji ƙarin haske da gamayyar ƙungiyar ƙwadagon ƙasar ta yi. Dangane da ta yin da shugaba Bola Tinubu ya musu na mafi karancin albashin naira 70,000.
Ita mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban ƙasa ba cin kuma labarin da shi da fatan Allah ya sa albarka.
Bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniyar. An kashe akalla mutane 13 a wasu hare-hare uku da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar, a cewar jami'an kiwon lafiyar Falastino, yayin da ake ganin ana samun ci gaba a tattaunawar tsagaita wuta a birnin Al-Qahira. Daga cikin waɗanda suka mutu a sansanin 'yan gudun hijiran Nusrat da sansanin 'yan gudun hijiran Bureji, akwai yara uku da mace guda a cewar kungiyoyin agaji na Falastinawa da suka kai gawarwaki zuwa asibitin Al-Aqsa Matias da ke kusa. 'Yan jaridar AP sun kirga gawarwakin mutane 13 a asibitin. Mace-macen bayan nan na zuwa ne a daidai wani lokaci da ake begen gani a yakin da ya addabi Gaza, bayan da tawagar likitoci suka ceto jariri da ransa daga wata mace Bafalastina mai juna biyu wanda aka kashe a harin jirgin sama da ya fada akan gidanta a Nusra da yammacin ranar Alhamis. An kashe Ola Al-Qurd mai tsohon ciki mai shekaru 25 tare da wasu mutane shida a tashin bam din, amma jama'an agajin gaggawa suka garzaya da su a asibiti Al-Auda da ke arewacin Gaza da fatan ceto yaron da ke cikinta. Sa'o'i kaɗan bayan haka likitocin sun shaidawa kamfanin dillacin labaran Associated Press cewa an haifi yaron. Jaririn da har yanzu ba a raɗa masa suna ba yana cikin ƙoshin lafiya, sai dai yana fama da ƙarancin iskar oxygen, kuma an sanya shi a cikin na'urar incubator, inji Dr. Khalil Dajran. Mahaifin yaron ya samu rauni a wannan harin amma ya tsira da ransa. Jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jiragen saman Rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a Ukraine, inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari a kan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Gwamnan yankin Kharkiv Ole Sanyubov ya ce harin makami mai linzami na kiran Iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a ƙaramin garin Barvinkov da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda suka kashe mutane biyu tare da jikata wasu uku. Sai dai bai bayar da cikakken bayani game da wurin ba, amma ya faɗa a manhajar aika saƙo na Telegram cewa sama da gidajen fararen hula 50 da gine-ginen gudanarwa da na kasuwanci su masu lalace a harin. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun harba makami mai linzami na Iskandar guda hudu a harin cikin dare. Dakarun tsaron saman Ukraine sun kasa harbo su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar China ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da bacewar wasu fiye da 30, kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau Asabar. A cikin 'yan kwanakin nan, ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar China, wanda ya haddasa ambaliya da barna mai yawa. Gadar da ke lardin Shanzi a arewa maso yammacin kasar ya lankwashe sakamakon ruwan sama da ya sauka ba zato ba tsammani da ambaliya a daren ranar Juma'a, a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar China Xinhua. Kamfanin Xinhua ya bayyana cewa an gano dukkan mutane 12 da lamarin ya rutsa da su a birnin Shangulo a cikin motoci 5 da aka tsamo daga kogin da ke bin karkashin gadar. Ya kara da cewa akalla mutane 30 ne suka bace, kuma binciken farko ya nuna cewa motoci 17 da manyan motoci 8 ne suka fada a cikin kogin.
To nan ba da jimawa Baba Yakubu zai kawo mana karshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Yan bindiga sun kai hari akan iyakar Niger da Najeriya, inda suka kashe mutane 5 a garin Dambu da ke cikin karamar hukumar mulkin bazaga ta gundumar birnin Kwanni, kafin su arce da dabbobin garin, abinda ya sa hukumomin sojan yankin da masana harkokin tsaro yin kira ga mazauna wannan iyakar. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A daidai lokacin da damana ke ci gaba da sabka a yankuna daban-daban na jamhuriyar Niger, a daidai wannan lokaci ƴan bindiga ne da aka juma ba a ji duriyar su ba akan iyakokin Niger Najeriya suka abkawa al'ummar garin Dumbu da ke cikin karamar hukumar bazaga a cikin karkarar gundumar birnin Kwanni a kusa da iyaka da tarayyar Najeriya, inda suka halaka mutane 5 yayin da guda ke cikin matsanancin hali a asibitin Galmi da ke cikin gundumar Malbaza, kamar yanda Halidu Asuman hakimin garin Dumbu ya yi mini ƙarin bayani.
Wanda sun kashe godai ƙarfe 12 saura minti 10 sun kashe, da shigowar su kawai da Halidu Arbi sun kashe, da ƙasa sun ka taho, da shigowar su da Halidu na da shi sun kashe, da bindigogi na sun kashe, babu wani ra'ayi a Halidu ke suka kawai. Mutum biyar sun karasa rasa mutum guda har da rauni shi a Galmi. To yanzu yanzu suke mutane kaso a cikin tsoro kwarai, saboda kaga azan lamari ya riga ya lalace, da an ta harka bindiga ta kaga kai wanda bai da ba adda ba mutum adda ta ba mutum bindiga na, to bindiga kuma ba kananan bindigogi na, ko gari sumayya dukiya sun ta yada dukiya ta rabin gari duk sun kwashe ta ya ci. To Allah kaga dai akwai mayya mayya raƙumi uku a ciki mayya sun kai saniya 7 samu jami'an tsaro su tsare mu ramu lahiya, da wancan dai duk komai suka mai hutana abu dun azan gana in dai ga rai kuma mai kuma.
Domin kiyaye iraren waɗannan matsalolin ne ya sa shugaban gundumar birnin Kwanni kuma shugaban majalisar tsaron wannan yankin ya yi kira a kwanakin baya ga mutanen garuruwa da ke kan wannan iyakokin da su ɗauki matakan kula da abin da ke kai komo, kamar irin yanda babban birnin yankin na Kwanni ya girka kwamitocin 'yan ƙato da gora domin samun damar kare kai tare da gaugota shaidawa jami'an tsaro. Ga Kaftan Abubakar Ali Shina.
Wannan kuzari na ku ci gaba da neman ƙari shi domin ku kare kanku, ku kare kanku kanin ku yi tsammanin wani ya zo ya kare. Abinda duk ya zamanto ya hito maka daga wani ƙetare ya zo zai cuta maka, kai ka zamna ka ce a'a ba ka iya yin komi sai iko ya taimaka maka, to kana tare da hatsari naka na cikin gidan.
A cewar masanin harkokin tsaro Mala Yushau Abdullahi, yana da kyau mutanen garuruwa ruwa da ke kan wannan iyakokin a wannan yankin su girka kwamitoci don fakon garuruwansu, kamar yadda makwabtansu na tarayyar Najeriya ke yi, da zai sa da sun ga wani moci su gaugauta shaidawa jami'an tsaro don su kawo musu ɗauki.
Ya kamata a ce ko ina zamanto an kafa wanga kwamitin, saboda kwamiti yana da mahimmanci kwarai, wanda ba wai a zamana sai an ga wani abu ba a kira mutum, a'a kwamiti in akwai shi ma da abu ya wakana ana kiran magabata da sauri su zo a gyara matsalan. To saboda shine muke fatan Allah shi ba da sa'a duk a Niger gaba ɗaya ya zamanto wanga committee akwai shi
banda mutane biyar da yan bindigar suka hallaka sun tafi da bisashe inda suka tsallaka shiga Najeriya inda daga bisani suka sulale Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
madalla nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji matsayin da majalisun kwadagon Najeriya suka dauka kan tayin da shugaba Tinubu musu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
sana hankali layukan internet na kamfanonin jiragen sama sun fara dawowa yau Asabar bayan da dillalan sadarwa na duniya da bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi suka fada cikin wani rudani sakamakon ɗaya daga cikin manyan katsewar layukan internet a cikin ƴan shekarun nan sakamakon sabunta matakin tsaro fasinjoji sun yi cinkoso a filayen tashi da saukar jiragen sama a ranar Juma'a don jiran labarai yayin da aka soke tashi jiragen sama da dama kana masu gudanar da gyare-gyare sun kokarta don shawo kan lamarin bayan sabunta wani shiri da ake amfani da shi a kwamfutar Microsoft wanda ya rushe a fadin duniya kamfanonin jiragen sama Amurka da dama da filayen saukan jiragen sama a duk fadin nahiyar Asiya sun ce yanzu haka sun fara aiki tare da dawo da ayyukan shiga Hong Kong da Korea ta Kudu da kuma Thailand kana galibi ayyuka na komowa kamar yadda aka saba a India da Indonesia da filin jirgin sama Hanna Shangih na Singapore ya zuwa ranar yau Asabar Microsoft ya ce batun ya fara ne da karfe 7 na yamma agogon GMT a ranar Alhamis wanda ya shafi masu computer Windows masu amfani da manhajar tsaron yanar gizo ta CrowdStrike Falcon domin kariya daga masu kutse. A ƙarshe, ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi ya shaida wa takwaransa na kada da cewa ya kamata kasashen China da Canada su inganta hulɗar da ke tsakanin su su dawo kan hanyar kulla hulɗar abokantaka bisa manyan tsare-tsare a cewar ma'aikatar ministan a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta fitar da yammacin jiya Juma'a Wang ya shaidawa ministan harkokin wajen Canada Melanie Joly a birnin Beijing cewa dangantakar China da Canada ta fuskanci kalubaloli da dama a cikin ƴan shekaru da suka gabata wanda ba abu ne da China ke son gani ba ziyarar kwanaki uku da Joly ta yi zuwa yau Asabar bisa gayyatar Wang ita ce ziyara ta farko da wani ministan harkokin Canada ya kai a China a cikin shekaru 7 Wang ya shaida wa Joly cewa babu wani muhimmin sabani tsakanin China da Canada inda ya kara da cewa tabbatarwa da kuma raye dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu amfani ne ga jama'ar kasashen
Babu Yakub Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, gamariyar kungiyar kwadagon Najeriya ta ce ta yi naira 70,000 da shugaba Tinubu a matsayin mafi karancin albashi da babu ne gara ba daɗi. Shugabannin kwadagon sun bayyana matsayar gabanin gabatar da ta yin ga majalisun kwadagon don gamsar da su. Amincewa da hakan ya fi a'ala daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hika ya aiko mana.
Wannan dai na nuna a karo na farko tun neman mafi karancin albashi mafi yawa a Najeriya naira 600,015 ya sauko naira 477. Shugabannin kwadagon sun maida kuka kube ta hanyar yin na'am da ta yin da gwamnatin ta yi. Bayan kammala ganawa babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade No Toro ya ce sun amshi ta yin da gabatar da hakan gaban majalisunsu.
Eto mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban kasa ba sun kuma labarta da shi da fatan Allah ya sa albarka amma a can bayan haka za a kai majalisa da fata ke dawo shugaban kasa da shi.
Wato ma'ana ma dai comrade kukun shugabanni kun gama su da wannan naira 70,000
ɗin. A naira 70,000 ɗin nan da babu ne gara ba da raba ita ma'aikaci za ta yi wa. Ko kawai da mun san babu ne gara ba da daɗi.
Kuma da ma'aikatan da kuna fatan za ku yi gamsar da su duka su amince da wannan kuɗin kenan.
Of course, a duk ma'aikatan mu suna da wakilai a majalisar kwarin kungiyar kwarin.
Tuni ma'aikata na sassa daban-daban suka fara mai da martani da mafi sauki shine na nuna ba abin da za su iya yi tun da jagororinsu sun miƙa wuya. Malamin makaranta Muhammad Bello Nawaila ya ce ba wani tasiri da mafi karancin albashin zai yi in an duba dan karan tsadar rayuwa a Najeriya.
Ya zaka ji za dai ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne saboda ba yadda zaka yi. Idan aka baka 70,000 yanzu fa tukun 70,000 kan ya fito sati 1 da ya wuce buhun gawayi 4,000 ne yanzu ya kuma 4,500. In ka duba za ka ga cewa nawa shinkafa ta kara a sati. Wannan kudin fa yana shigo aljihu za ka ga farashin kaya komai ya kara ne. So za ka ga cewa 70,000 din nan da aka baka maybe percentage din da increment na abubuwan siya da za ka siya zuwa asibiti zuwa waye zai shi ma zai ninka. Sai ga 70,000 din maimakon ma ta zama ma kari asara za ta zama maka. So ba wai muna neman 70,000 bane. In fact in dai har kari za a yi to tun farko yadda Labour ta fito ta ba mu confidence tace 615,000 za ta nema. To mun dauka za a karki a anyi ta tabar a karge a 200.
Ita ma kungiyar gamayyar kungiyoyin arewa to CNG da ke marawa gwagwarmayar ma'aikatan baya ta ce matukar shugaba Tinubu bai garan bawul ga lamurar walwalar ma'aikata da matasa ba za a iya fuskantar kalubale.
Ta yaya kake tsammanin a yau abinda ake sayar da shinkafa a cikin gida ma ta ta sama naira 80,000 ai waje tana naira 90,000 da wani abu. Ta yaya kake tsammanin zan kawo mutum naira 70,000 kace ka burge shi? Abubuwan da suka kamata shine duk wannan subsidy din da gwamnati ta janye subsidy din na mai ne na wutar lantarki ne dukkan shi gwamnati ta maido shi.
Alamu na nuna batun neman ƙarin mafi karancin albashi dai zai dakata zuwa wani lokaci don yan kwadagon sun yada gora sai komawa kan batun tsadar rayuwa. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo wata tattaunawa da masu ruwa da tsaki da muka faruwa a baya a kasuwar Akinyele a Ibadan, jihar Oyo, Najeriya, inda a yau wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya kuma tattauna da ko komanda Umar Ahmed Yaldu, shugaban hukumar Road Safety Chiyar jihar Kaduna. Sai dai ya faru tattaunawa ne da wani direba kamar haka.
Assalamu alaikum, sunana Masaruhu.
Kwanan baya aka samu hadarin mota inda mutane wajen 18 suka mutu, ciki an ce har da dan uwanka. Me ya gaskai abin?
Allahu akbar, Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanina ne Yusuf, Allah ya masa rasuwa. Ni na raka shi ya hau mota karfe 10 suka tashi.
Na dare ko na safe?
Na dare. Ina nan na dawo nan bayan karfe 11:12 tana yi saura, nazo zan shiga in kwanta, sai aka kira ni aka ce mai su Yusuf sun yi hadari. Daga nan na dauki okada haccan wajen azdan din, ina zuwa na ganshi ba abinda zan iya cewa sai dai addu'a. Babu wata gudunmuwa da zan iya, domin mun je lokacin motocin gaba ɗaya suna cin wuta, babu wani taimakon ko wata kwana-kwana wanda za su taimaka a kashe ko ma mu samu wasu abubuwa wanda za mu samu bayanai. Shi ma Allah ya bashi fahimta da kitu, duk wanda Allah ya sa su mahaifanmu sun mana tarbiya kuma abubuwa masu nagarta wanda har mu mutu mu ma za mu bar wa yara baya, domin abin yana zai faru da su Allah ya sanar da shi kuma ya yi hikima. Dan da wayar shi aka sanar da duk wannan azan din da ka sani, wayar shi ya jefar aka dauki ita aka tsinta da ita aka sanar wa jama'a, duniya ta san an yi su suka yi azan.
Bayan motar ta yi karo ta kama da wuta sai dauki wayar sai jefar da ita a waje.
Sai jefar da ita a waje, dalilin wannan ne muka samu bayanai ko ina. Kuma ni na sanar da yan kamasho mun buga, duk wanda zan bugawa na bugawa ba mu same shi, sai na sanar da yan kamasho su ko kira mana direban, mun kira kun ji abin da ya faru ta wayar dan uwana ni na sani. Sai suka ce mana to, suka kirawo driver aka kira mai gidan driver, babu, suka dauko mota tun daga Maniya karfe 2 na dare na hawo mota muka koma wurin, ni na kai su dan kware su ainihin yan kamasho din da masu mota. Muka je sannan suka tabbatar, nace musu motar ce, suka ce tabbatar motar ce. To muka tabbatar duk jama'an namu ne gabaɗaya. Allah ya masa rasuwa, Allah ya musu rahama, Allah ya amshi shahada su alfarma annabi da alqur'ani. Shi muke ta addu'a, Allah kuma ya ba iyalansu haƙuri. Duka duk wanda muka rasa muna fata muna musu fatan alheri mun san insha Allah mu muke cikin dai wani yanayi amma su sun huta amma mu muke cikin wani juyayi to muna fata Allah ya masa rahama Allah ya amshi shahadas
a can baya cikin mutanenka ko yan uwanka akwai wanda ya taba samu wannan irin mummunan hadarin mota har ya kai ga mutuwa mai yawa haka
a ban taba samun azdan mota ba wanda aka mutu a cikin yan uwana amma akwai yaro ɗaya da ya taba samun azdan mota kare uku yayi shi kuma gaskiya da idan daga nan ma muka dauke shi na kai shi har gida amma ya ji sauki yanzu ma ya dawo nan yana kuma cigaba da kasuwanci shi to su wannan dai Allah ya kaddara shahada ce dan a mota guda biyun gaba daya akwai mutum ɗaya wanda ya huta sun da Allah bai kaddara zai shahada ba sai Allah ya fidda shi muka je asibiti muka same shi sai ya ce shi dai kawai ya gan shi a waje bai san abin da ya faru ba ya abin da muka samu bayanin shi a wajen wannan shi mara lafiya
to ya yan uwa da abokan arziki suka dauki wannan hasara da aka yi a cikin wannan hadarin mota
a wannan juyayi namu ne gaba daya ba mu yan uwan shi ba na jini duk wani wanda yake nan misali ake local government ko kuma wanda suke can arewa yan kungiyar Pitianus da sauransu duka kowa ya karbi wannan abu a matsayin Allah haka ya kaddara kuma dukanmu da yan Pitianus da kowa da nan na Oyo State dai muna cikin kungiyar wannan ta kungiyar Pitianus ta Oyo State sun zo sun yi mana ta'aziyya kuma sun jajinta mu ya kowanne abin da zai ce Allah ya amshi shahadar su sannan kuma Allah ya ba mu hakuri mu yan uwansa ne na jini
wasu mutane na ganin cewa yawancin hadarin mota da ake samu a Najeriya akwai rashin kyawun hanyoyi akwai rashin kyawun tayoyi akwai tukin ganganci ga direbobi ku da kun ka ji wannan labari me ya zo muku a rai
gaskiya yanzu akwai hanya ta nan bangaren Oyo State inda muka samu wannan azan din amma saboda yanayin tukin mutanen Yarbawa ne kuma aran hannu suka yi suka hadu dan haduwa suka yi dan ba kai tsaye bane yana kowanne yana hannun shi haduwa ne suka yi aran hannu ne suka yi kuma kowanne ba mu san halin da Allah to abinda dai Allah ya kaddara iyakan magana kenan zai yi a ce kaddara ce haka Allah ya kaddara lokacin da za a yi wannan abun kaddara ta zo daidai da wannan abun akai aka zo
to mallan da yake wannan dan uwa naka Allah ya nuhiya rasu a cikin wannan mota da direban yayi aron hannu wani sako kake da shi ga direbobi a game da yadda suke tuken su
assalamu alaikum ina son duk direban da zai tuki dan Allah ya bi doka da order yanda za a samu ragowar matsalolin wannan hadari duk inda aka samu direba komai yana da shi ko ma'aikaci ya je zai fita daga hannun shi in dai ba yanayin tsarin ma'aikatan ba amma duk wani ma'aikacin da kaje kana kan gaskiyar ka ka tsaya gaskiya abu to insha Allah zaka fita daga hannun shi su je na aran hannu su direbobin dan aran hannu ne ya kawo wannan matsala in ba dan aran hannu ba insha Allah da gaskiya abun ba zai faru ba amma kaddara in ta faru dole sai an yi hakan take faruwa
a sunana Okomanda Umar Ahmed Yeldu a Federal Rescue Zonal Headquarters 1 Kaduna
Commander me yasa ake samun hadura a Najeriya hadura ababen hawa
well abubuwa ne da yawa masu kawo hatsari akwai human factor wato shi mutum kansa driver kenan mai tuka motar akwai motar ita kanta sannan akwai kuma yanayi na haya da kuma yanayi na kamar weather haka mu ce kamar da yanayi na damina to amma a cikin wadanga abubuwan duka shi mutum human factor kenan driver din action nasa ko action nasa duk ya fi kawo hatsari abinda kuma yasa nace haka saboda kaga yawan gudu a cikin dai namu bincike da kuma irin abun da muke gani yana faruwa ko da yashi yawan gudu ya yi daga cikin abun da ke kawo hatsari to kaga mota ba za ta falfala da gudu da kanta ba sai direba ya taka ta kuma akwai ka'ida gudu a kowane hanya category na hanya akwai ka'ida da gudu to sai kaga suna yin wannan gudu din na wuce kima to wannan yana daga cikin abun da ke kawo hatsari sannan kuma da yawan overload ayi overload mai kaya da mutane kuma suna alfala da gudun sosai to wannan ya daga cikin abubuwa biyu da suka fi komi kawo hatsari
waɗannan abubuwan da ka lissafa sune ke kawo hatsari a hanyoyinmu na Najeriya yawancin hanyoyin nan akwai jami'an gu suna kan hanyar nan da rana dan ba su cika zama kan hanya da daddare ba to me yasa jami'an ku ba za su kama masu aikata irin wannan laifi ba a hukunta su
muna yin iyakacin kokarinmu actually na kama waɗannan masu laifin da amma kuma ka san bai yiwa a kama kowane mai laifi a lokaci guda yaranmu da muke tura a wurin aikin nan akwai ka'idodi su ma da suke kiyayewa ba za su cire mota da ya kasance ya fi biyu ba a lokaci daya so kaga wannan ya yi cikin ka'idodin aikin da ake kiyayewa so shi yasa kaga ba wai ba a kama mutane ko ba a son kama su ko kuma ba a kama su a ana kama amma dai akwai ka'idodi sun da ake bi da kula da aiki.
To anan ne kuma za mu ja burkin wannan tattaunawa da ko komanda Ahmed Umar Yaldu, mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce shugabannin Najeriya don girman Allah da manzansa, kuma yar mana da tallafin man fetur, mun yafe duk wani aiki da kuka ce za ku yi mana da kuɗin. Domin wallahi mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa, ko mun samu sa'idar rayuwa don daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ya ce batun gaskiya in dai har da gaske gwamnatin Najeriya na son ganin talakawan ƙasar tamu sun dawo cikin hayyacinta, to ta mayar da tallafin man fetur kawai. Domin dai duk wannan tallafa-tallafa da take cewa tana bayarwa tamkar yin harara ne kawai a cikin duhu. Sai sako daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka, suka ce salam BOA. Samun nasarar cafko wani gungu na gwamman fursunoni da suka gudu daga wani gidan yari da ake tsare da su a jihar Tilaberi da jami'an tsaronmu na jamhuriyar Nijar suka yi, gaskiya abin a yaba musu ne, da kuma jinjina ma gwamnatin mulkin sojan ƙasar tamu. Da fatan Allah ya ƙara baiwa jami'an tsaronmu na Nijar da ma na Afirka baki ɗaya nasara a kan makiya. Sako daga Musa na Cali Mahangi jihar Katsina, ya ce a gaskiya dakatar da sanata Ali Indume da aka yi a ƙarƙashin jam'iyyar APC saboda ya faɗi gaskiya bisa halin ƙunci da 'yan Najeriya ke fama da shi a mulkin shugaba Tinubu, hakan bai dace ba matuƙa, kuma abin Allah wadai ne. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ali Rabkana Gashuwa, ya ce kowa na ji a jiki bulala kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba, ma'ana tsadar rayuwa a Najeriya da duniya. Ya kamata shugabanni su rinka adalci ta kowane ɓangare. Madalla, kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice.
An kashe akalla mutane 13 a wasu hare-hare 3 da Isra'ila ta kai a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar Gaza a cikin dare zuwa yau Asabar, a cewar jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu, yayin da ake ganin ana samun ci gaba a tattaunawar tsagaita wuta a birnin Al-Qahira. Daga cikin waɗanda suka mutu a sansanin 'yan gudun hijiran Nusrat da sansanin 'yan gudun hijiran Bureji, akwai yara 3 da mace guda, a cewar ƙungiyoyin agaji na Falasɗinawa da suka kai gawarwaki zuwa asibitin Al-Aqsa Matias da ke kusa. Jami'ai sun faɗa yau Asabar cewa jiragen saman Rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a Ukraine, inda suka kashe fararen hula 2 tare da kai hari a kan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Gwamnan yankin Kharkiv Ole Sanyubov ya ce harin makami mai linzami na kiran Iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a ƙaramin garin Barvinkov da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda suka kashe mutane 2 tare da jikata wasu 3. Wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a arewacin ƙasar China ya yi sanadiyar mutuwar mutane 12 tare da ɓacewar wasu fiye da 30, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Asabar. A cikin 'yan kwanakin nan, ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar China, wanda ya haddasa ambaliya da ɓarna mai yawa.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni ke injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.